Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tusule muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi nazari tare da samar da maslaha kan matsalar laifuffukan cin zarafin bil'adama da suka hada haddafi fyaɗe, inda yayin da wasu ke yabawa da wannan mataki, wasu kuwa akasin hakan suke nunawa.
Tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa.
Wani asa wani kwamiti ko kada asa kwamiti ba, abinda tun kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din.
A jamhuriyar Nijar kuwa wata kotun birnin ya mai ta wanke yar jaridar nan mai fafutuka a yanar gizo bayan da ta kwashe kwana 50 a kulle a gidan yari sakamakon karar da dan shugaban kasar ta Nijar ya shigar da ita.
Gaskiya mun ji dadi da justice ta kurum ta gwada muna justice ranar Nijar ko da dai ba a barta aikin ta ne justice ranar yake vraiment abin ya kai inda talaka za su ke jin dadi da.
To muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda zai nazari kan matsalar ambaliyar ruwa da ke addabar wasu yankunan Najeriya, lamarin da ke kaiwa ga asarar rayuka da dukiyoyi. Baya ga haka akwai mu dauke da labarin wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ki amincewa da ikirarin shugaba Donald Trump cewa maganin hydroxychloroquine na da inganci wajen warkar da cutar COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa. Dr. Fauci ya kare kansa yayin da wani sakon Twitter mai cike da rudani ya ce likitan ya yaudara al'umma game da maganin. Trump ya kare yin amfani da maganin na hydroxychloroquine a lokuta da dama a shafinsa na Twitter a jiya Litinin, bayan da ya fito fili ya bayyana canza salon taku akan batun coronavirus a baya-bayan nan. Trump ya jaddada buƙatar amfani da maganin na zazzabin malaria, duk kuwa da cewa bincike da dama sun nuna ba shi da inganci wajen warkar da cutar COVID-19. A yayin da kuma hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a nan Amurka ta canza dokar da ta bada damar yin amfani da maganin a matsayin na gaggawa. Daga cikin bayanan na Trump a shafinsa na Twitter, ya hada da na tsohon mai bashi shawara Steve Bannon da ya zargi Fauci da yaudarar Amurkawa game da hydroxychloroquine. Wani bayanin na Trump shine bidiyo na wata likita daga Houston ta jihar Texas da ya nuna ta tsaye gaban kotun kolin Amurka tana koda maganin kuma ta kushe amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Ma'aikatan kiwon lafiya a kasar Brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar Jair Bolsonaro akan laifukan cin zarafin ɗan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus. An miƙa koken da yake ɗauke da bayanan shaida daga ƙungiyoyi da ke wakiltar ma'aikatan kiwon lafiya sama da miliyan ɗaya ga kotun da ke Hague. Ƙungiyoyin na zargin gwamnatin Bolsonaro da nuna halin ko in kula wajen fuskantar barkewar cutar COVID-19 wanda ya sanya rayukan jami'an kiwon lafiya da ƙwararru da ma al'umma baki ɗaya cikin hatsari. Akwai rashin jituwa tsakanin Bolsonaro da sauran gwamnonin jihohin ƙasar, inda yake ƙin amincewa da takaita zirga-zirga domin daƙile yaduwar cutar na coronavirus, ciki har da dokar hana fita. Bolsonaro, wanda a kwanakin baya aka nuna shi ya warke daga cutar coronavirus bayan da ya kamu da cutar tsawon makonni uku yana jinya, ya yi ta nana ta cewa saka dokar kulle yana kassara tattalin arzikin ƙasar. Ƙasar ta Brazil na da adadi mafi yawa na kamuwa da cutar COVID-19 a yankin Latin America, inda take da mutum miliyan 2.4 masu cutar kuma sama da 87,000 suka mutu. A yau Talata an sake ajiye gawar marigayi ɗan Majalisar Dokokin Amurka kuma ɗan gwagwarmayar 'yancin ɗan adam John Lewis a ginin Majalisar Dokoki na Capitol a Washington domin masu zaman makoki su yi masa ban kwana na ƙarshe. Lewis ya mutu a makon jiya yana da shekaru 80 bayan da ya kwashe shekara ɗaya yana fama da cutar kansa, wato daji. A jiya Litinin ne aka rako akwatin gawar tasa da ke lullube da tutar kasar zuwa harabar majalisar, inda ya kwashe shekaru 33 yana wakiltar jama'arsa na gundumar Georgia. Kafin isowa harabar majalisar a Capitol Hill, sai da jerin gwanan motocin da ke dauke da gawar ya bi ta muhimman wurare da ke da alamun fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ciki har da sabon wurin nan da ke kusa da fadar White House da ke nuna Black Lives Matters, wato rayuwar bakar fata na da muhimmanci. A jawabinta a jiya a harabar majalisar, shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana Lewis a matsayin babban mai hangen nesa na majalisar. Ta ce ya bi sahun jajirtattu irin su tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln a wajen da aka ajiye shi. Wuri ne na zinare da ake ajiye akwatunan gawa yayin irin wannan bankwana. Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau Talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ta kira faɗaɗa jibge dakarun soji mai hatsari, yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar a jiya Litinin. Ina kira da a yi taka tsantsan a kwanakin nan domin komai na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincaɗewa sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka, a cewar Dayib a shafinsa na Twitter. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Litinin cewa Hezbollah na wasa da wuta, jim kaɗan bayan da Israela ta ce ta barar da yunkurin mayakan Hezbollah na kutsawa iyakarta. Netanyahu ya ce Lebanon da Hezbollah ke da alhakin duk hare-hare da ake kai wa Israela daga Lebanon. Duk da harin da aka kuma kai mana, za mu mayar da martani da ƙarfin gaske. Ya ƙara da cewa shugaban mayakan na Hezbollah Hassan ya yi kuskure wajen kimanta ƙarfin Isra'ila na kare kanta, kuma Lebanon za ta ɗanɗana kuɗarta. Ina fata ba za a kuma samun wannan kuskure ba. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa wasu gungun mayaka ne suka yi yunkurin shigo musu ta ɓangaren gonakin Sheba, ɓangare da Isra'ila ta kwace a yakin shekarar 1967. An yi musayan wuta tsakanin mayakan biyu na sa'a guda kuma babu asarar rayuka. A yau Talata aka yankewa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka 7 da ke da alaka da wawure miliyoyin kudin kasar da ke asusun cigaban kasa. Babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67 da laifin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da cin amanar kasa da kuma almundahana da kudaden kasa.
Gai da Aishatu Sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai nazari kan matsalar yawaitar laifuffukan cin zarafin bil'adama da suka haddace fyaɗe a duk faɗin ƙasar. Kwamitin wanda aka kaddamar da shi a yau na kunshe ne da ƙwararru a ɓangarori daban-daban a cikin gwamnatin ƙasar da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda aka buƙace su da su samar da ingantattun shawarwari da za su nemo bakin zaren wannan matsala. Kusa dai yayin da wasu ke yabawa da wannan mataki da hukumomin na Najeriya suka ɗauka, wasu ko cewa suke an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga Abuja.
Babban Attorney General na tarayyar kasar mai shari'a Abubakar Malami shi ya kaddamar da wannan kwamiti. Ya kuma bayyana makasudin gwamnatin kasar bisa kafa wannan kwamiti da zai yi nazari dangane da matsalar yawaitar fyaɗe da nauyukan cin zarafi a kasar, da nufin baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya shawarwari da suka cancanta akan matakin da ya kamata a ɗauka. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin shi domin ƙarin bayani, amma akata bata cimma ruwa ba. Na tuntuɓi malamin makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna Abdulhakim Garba, ya kuma yaba da wannan mataki na gwamnatin, inda ya ce hakan zai rage yawan cin zarafi da ake yi wa mata a kasar.
Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru, tunda sanar dai sun diba wannan abu, na ce a majalisa sun diba wannan abin, kuma sun kawo kunce-kunce wanda ya kamata a yi. Tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa, a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai, wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu mijin ko kuma samu mazaje, irin wa'annan ba za ka taba samun wani abu. So is kaman 50-50 haka.
Sai dai a nata bangaren Hajiya Amina Bibi Faruk da ke rajin ganin an kwacewa mata hakkinsu, ta ce an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Hanya ɗaya tillo da ya kamata a ci gaba da bi shi ne wayar da kan al'umma game da fyaɗe da nauyukan cin zarafin mata.
Wani a sa wani kwamiti ko kada a sa kwamiti ba, abin da cin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law ɗin, su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code ɗin nan, ko su ya kamata a samu a ga cewa wannan lokacin da aka yi su ɗin nan ko ya riga ya wuce. A da wataƙila ba za a iya ganowa ba, yanzu ga DNA nan ana ganewa. Yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba. Sensitization shi ne a ganka za a nuna mutane cewa idan abin ne ya faru a daina rurrufa shi, because abin nan ko state crime. ne, amma ai matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi fade din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana, kuma Najeriya tana da haƙƙin ta biyo mutumin nan kadi a tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi.
Masanin shari'a Shehu Abdullahi Zuru yayi ƙari da cewar,
ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba. Idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne ta ƙasa, kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗalibansu, ana iya kallo mishi ta umarni na musamman, abinda muke cewa directive daga fadar shugaban ƙasa. Idan har aka ba da wannan umarni na musamman ma ministry ta ilimi ta ƙasa, shi kuma minista yana iya ba da ƙara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasar da kuma manya-manyan kolejin karatu na ƙasa, domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka. Ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan.
Wannan kwamiti dai ana sa ran zai samar da hanyoyi mafi dacewa wajen tunkarar lamarin da ke neman mayar da hannun agogo baya a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To, wata kotun birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta wanke yar jaridar nan mai fafutuka ta yanar gizo Samira Sabo bayan da ta kwashe kwana 50 a kulle a gidan yari sakamakon karar da dan shugaban kasar Mamman Sani Isu Muhammadu ya shigar da ita, inda ya korafin cewa ta yi masa kasafi saboda zarginsa da hannu a kudaden makaman da ake zargin an handame a ma'aikatar tsaron kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumini Barma ya yi kuma mana da ƙarin bayani.
A zamanta na wannan talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta ba da sanarwar sakin Samira Sabu daga kurkuku bayan da alkali ya gano cewa zargin da ake wa yar jaridar ba shi da tushe. Lawyer da ke kare ta Maitre Gudal Alfred a hirarsa da sashen Faransanci na muryar Amurka ya bayyana gamsuwa da wannan hukunci. Ya ce abinda ya kamata a lura shi ne an sallame ta saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta aikata, ma'ana an wanke ta, wato bai cancanta a kulle ta a kurkuku daidai da satan guda ba, amma kaga ta shafe kusan watanni biyu a tsare. Yau za ta koma gida ko da aka yi katari wancan bangaren ya ɗaukaka ƙara. A zaman shari'ar da aka yi a ranar 14 ga watan Yuli, alkali mai tuhuma wato Procureur de la République ya shawarci kotu ta yi wa 'yar jaridar ɗaurin makonni 5 a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa, abinda a take lauyan da ke kare ta yi watsi da shi. Ganin yadda a yau alkali ya sallami Samira, mijinta Abdulkadir Isu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ABC ta M-Blog ya jinjinawa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a.
Gaskiya mun ji daɗi da justice ta koranta ta gwada muna justice rana ne Niger, ko da dai ba a bar ta aikin ta mai justice rana yake vraiment abin mu ya kai inda talaka za su ji daɗi da duk abin ya same ka, in ka ta justice za a iya baka sanarwa abin da ya same ka. Gaskiya mun ji daɗi da abin da justice ya yanke biska abin nan, mun ji daɗi kwarai da kwarai.
A ranar 10 ga watan Yuni da ya gabata ne Samira Sabu ta amsa sammacin wani alkalin kotun birnin Yamai wanda a take ya aikata gidan kaso bayan da dan shugaban kasa Mamman Sani Isu Muhammadu mai makamin mataimakin daraktan fadar shugaban kasar Niger ya yi korafin ta yi masa kazafi a labarin da ta bayar a shafinta na Facebook wanda ke cewa yana da alakar kudda-kudda ɗaya daga cikin kasuwar da ake zargi da hannu dumu-dumu a badakalar dubban miliyon sefar da aka wawure a ma'aikatar tsaron ƙasa. Lamarin da kungiyar Amnesty International da kungiyar RSF suka ce yunkuri ne na rufe bakin 'yan jarida a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda zai duba matsalar ambaliyar ruwa da ta'addabi wasu jihohin Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga birnin Minna a jihar Niger, Najeriya.
A yanzu haka dai ambaliyar ruwan sama na ci gaba da yin barazana a jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara. Dama dai tun kafin faduwar damana, hukumomi a Najeriya sun yi ta gargadin cewa za a samu ambaliyar ruwan a jihohi da dama na Najeriya, a ciki har da waɗannan jihohi guda uku da ke gabar kogunan Niger da kuma Kwara. Bayan samun ambaliyar ruwan da ta yi awan gaba da gonakin kifi na miliyoyin naira a yankin karamar hukumar Boso ta jihar Niger a cikin makon jiya, sai gashi a daren Lahadin nan da ta gabata wayewar garin ranar Litinin, ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 13 tare da rugujewar gidaje da dama a garin Sulaja ta jihar Niger, kamar yadda wani mazaunin garin ya yi karin bayani.
Abun sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi an samu ambaliya wanda gaskiya tunda ake ambaliya ba mu taba samu makamancin haka ba. Domin yanzu haka magana nan da nake da kai rayuka je gawawaki da aka samu wanda Allah ya sa an iya gane su sun bayyana guda 13 ne, banda wanda ba iya ganowa ba, kuma gidaje yanzu nan wanda ruwa ya wanke tamkar ba a taba sa bulo a yi gini ba, yanzu nan kusan guda 25 ne, amma kuma gidajen da ambaliyan ya shafa ya musu barna kusan guda 434 ba ki can garin.
Wannan ambaliyar ruwan kusan duk shekara Sulaja ana samu, me ke kawo wannan matsala ne?
To gaskiya Malam Mustafa, yawanci mutane ne ka san yan adam da muke musamman dan Najeriya, ta wurin kai mutane ne za ka ga sun je da kudin su sun tare hanyar ruwa, sun je sun sai fili sun yi gini, mahukunta suna musu magana ana gargadin nan kowane shekara akan a kaurace daga bakin ruwa, sai ka ji mutun yana gaya maka cewa shine fa yace filin shi, kuma karshe idan bala'i yazo ya abu haka akan koma ne ana ganin kasawan gwamnati. To yanzu abin da ya faru kenan, akasari kuma za ka ga shara mutane ba su zuba shara yanda ya kamata, a bayan gidan su za su zuba shara a magudanar ruwa, hanya da ya toshe ruwan sama yau sai ka ga ruwa yayi ambaliya yana koma gidajen jama'a.
Wani hali ake ciki yanzu, wani yanayi jama'a suke ciki yanzu?
Gaskiya yanayin da ake ciki al'umma na nan da dama wanda wannan abun ya shafe su duk yawanci kawai sun koma gidajen makwabta ne, yanzu haka akwai wani gida ma guda ɗaya da aka samu yana nan yana fadawa zai afka ciki, shugaban karamar hukumar su Leja wani Rabu Abdullahi Maji ya bada dama, yanzu an samu wata makaranta tana nan kusa da wannan unguwar, nan ne ake so a kwashi jama'an da abun ya shafa a je a zuba su a wurin harkar sa za a wurin da za a yi.
Tuni dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci inda lamarin ya auku, tare da ba da umarnin ɗaukar ƙididdigar yawan gidajen da ke kan magudanar ruwa domin sanin yadda za a ɓullo masu. Alhaji Ibrahim Inga shi ne shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger.
Girma gwamna ya zagaya, mun duba mun ga yadda abubuwan tsaye, kuma akwai shawarwarin da aka bayar, mafi akasari abubuwan da suka faru gidaje ne da suke a bakin magudanar ruwa, kuma mai girma gwamna ya ba da oda cewa dole hukumomin da ya alhakin tabbatar da cewa mutane ba su yi gine-gine a kan magudanar ruwa ba, a tabbatar da cewa an bi waɗannan dokoki, kuma an jajata ma waɗanda ƴan uwansu suka rasa rayukansu.
Na'am, to amma kaman ya girman asarar da aka yi, kaman mutum nawa suka rasa rayukansu?
A kawo yanzu akwai mutum 13 da aka daga aka gawo wakinsu, akwai mutum 5 da har yanzu ana nema ba a gani ba tukunna, kuma an rasa tuciyoyi da dama, gidaje da dama sun rushe, akwai dai asara mai dimbin yawa da aka yi, wanda ke har yanzu muna kokarin mu ga mun tattara alƙaluman ganin cewa an samu ko ba samu daidai ba, a samu kiyasin irin asaran da aka yi.
Na'am, to amma akwai wani agajin gaggawa da aka kai musu yanzu koko dai kun daidai kun duba ne tukun?
A'a, mun je mun duba ba samu wani agaji da aka kai musu ba, mun je mun duba kuma da gani yadda za a yi, tunda ma ruwan ba a fara za mu ce ba sosai, dole mu nemi hanyoyin da za a yi don kare ko irin wannan nan gaba.
A can jihar Kwarama akwai wasu garuruwa da dama da ke fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwan a kusan duk shekara a yankin karamar hukumar Fatigi, kamar yadda Alhaji Abubakar mai takalma da ke zaune a garin Onashin yankin Fatigin ta jihar Kwaran ya min karin bayani.
Akwai inda ake dan toshe hanyoyin ruwa a cikin gari, sannan kuma muna dan fama da rashin abin da gadoji na ballakawa tsawai muna Unashi. A kowane shekara gaskiya muna rasa rayuka, kamar gulbin da ake kira campaign da kuma irin mamba ko kwanukan baya, ko wanda ya rasa ransa bara ma wace mutum uku ne suka rasu tun farkon damana.
To yanzu me kuke so gwamnati ta yi a irin wannan wurare?
To abinda muke roƙon gwamnati, don Allah, akwai hanyar da a sada mu hanyar zuwa abin ga zuwa Osalu wadda take ta fita daga Fatigi ta bi kawai Unashi, domin wuraren nan akwai ƙauyuka sosai, muna roƙon gwamnatin tarayya idan zai yiwu a sa mu da gada a hanyar gulbin campaign nan.
Ko da yake dai kawowa lokacin hada wannan rahoto, ambaliyar ruwan bata isa jihar Kogi ba, amma al'ummomin da ke zaune a jihar sun ce suna zaune cikin jiran isowarta, domin kuwa kusan duk shekara sai an same ta. Kamar yadda Malam Muhammadu Dangumi, mazaunin garin Ukene, ya yi mun ƙarin bayani.
Gaskiya kamar nan wajen a Dankulu din nan, idan ruwa suka zo wurin sai sun mamaye wurin gaba daya, in don asara ana yin asara gaskiya tsakani da Allah. Ba lokacin da waɗannan ruwa suka zo aka yi ambaliya wanda ba a yi asara ba, da rayuka da dukiya duk ana asara su. Tunda lokacin ruwan suna zuwa ne ba zato ba tsammani, sai dai a tashi a wayi gari cikin dare da ruwa. To kaga duk abin da ya same ka baka shirya ba, ai ba wani mataki da zaka dauka mishi, sai dai kai kokari Allah ya kubutar da kai.
Na'am, to amma yanzu ku misali me kuke so ita hukuma ta yi, gwamnati misali?
Gwamnati? To ka san abin da muke so gwamnati ta yi, saboda ita gwamnati idan adda yuka ita adda nama. Kamar wannan ambaliya in ta zo, abinda muke bukata ko ta zo da sauki a ima ruwan hanya inda suke bi mahita.
Masu nazari dai na ganin cewa babu shakka dai akwai bukatar su kansu al'ummomi su yi ma kansu karatun ta natsu, bisa la'akari da yadda wannan matsala ta ambaliyar ruwa ke yin sanadiyar asarar dimbin dukiya tare ma da rayukan jama'a a kusan duk shekara. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce batun fadakarwar har ya zama masu wata al'ada a kusan duk shekara.
Yanzu ya zama mana kaman al'ada duk shekara sai mun yi ta fadakar da mutane akan illoli na mu'amala da magudanan ruwa ko kuma masu yin gonaki a bashin kogunan ruwa. Wanda yake ka san al'amarinka da mutane, wasu za su yadda wasu ba za su yadda ba. In ba wanda iftila'in ya fata ma ba da kanta na zahiri wani ba yadda zai ba. Wani zai nuna maka kaman wata al'ada ce da suka saba da ita. Wani zai iya gaya maka bana ba za a yi ambaliyar ruwa ba sai bayan shekara goma, wanda yake dumaman yanayi da kuma canjin zamani ya sa wannan al'ada ya kau. Ana iya yin ambaliya bana kuma ba da a sake yi, ya sa muke ta gargaɗin mutane kauce ma gine-gine ko kuma yin noma a bakin rafuka.
A halin da ake ciki kuma a daidai lokacin kammala hada wannan rahoto, muka samu labarin hadarin wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 5 a kogin Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kafin mu ci gaba da shirin namu, mu shakata da wannan waka.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar haɗin kan 'yan wasan ƙwallon ƙafa ƙwararru ta duniya da ta dakatar da ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ƙwararru ta ƙasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire, bayan da ta aikawa shugaban ƙungiyar Cyril Domoro takardar haka a ranar 22 ga watan Yulin da muke ciki, inda ƙungiyar ta nuna rashin jin daɗinta game da yanda ƙungiyar su ta ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ivory Coast
Sports ko Cote d'Ivoire ta bada sanarwar goyon bayan mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Ivory Coast din a zaben shugabancin kungiyar da zai wakana a ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa. Shi dai Didier Drogba har zuwa yanzu bai samu ko kungiya guda ba daga cikin guda 5 da ke marawa dan takara baya a neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. Sauran kungiyar kwararrun malaman asibiti daga cikin 5 din da har yanzu ba ta zabi kowa za ta goya ma baya ba, in ko su ma suka gwabcewa Didier Drogba din to shekarsa ba za ta cimma ruwa ba na neman zama shugaban hukumar kwallon kafa ta Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. Shi ko dan kasar Burkina Faso Aristide Bansi ya bada sanarwar dakatar da bugawa kasarsa ta Burkina Faso kwallon kafa da shekaru 35 da haihuwa. Aristide Bansi mai farin gashi ga kai kamar yanda ake kiransa ya bada wannan sanarwar ne bayan yayi wata ganawa da shugaban kasar Burkina Faso Roch Kabore. Dan wasan ya bugawa Burkina Faso so 79 kuma ya kai ci kwallo a raga har so 24. Haka zalika ya soma bugawa kasar tasa ta Burkina Faso a shekara ta 2005 ne a ranar 26 ga watan Maris gaban Cape Verde a lokacin yana dan shekaru 21 da haihuwa. Ya kai matsayi na karshe a kasar Afrika ta Kudu gaban Najeriya a wasannin nahiyar Afrika na kwallon kafa a shekara ta 2017. Burkina Faso haka zalika ta kai matsayi na uku tare da shi a kasar Gabon a kofin kwallon kafa na nahiyar Afrika. Dan wasan yanzu haka dai yana bugawa club din Oroya na kasar Guinea Conakry ne. Shi ko Kylian Mbappe dan wasan kwallon kafa dan kasar Faransa nan da tauraron sa ke kalla bugan wasannin kwallon kafa na duniya yanzu haka kuma yana buga ma club din Paris Saint-Germain ne da ya ji tiyo a ƙarshen makon jiya a kofin kalubalenka na kasar Faransa da PSG din tallashi da ci ɗaya da banza gaban Saint-Étienne. Ba zai sake komawa fagen wasannin kwallon kafa ba sai nan da makonni uku masu zuwa. Haruna Bamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kage da Haruna Bamman bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ki amincewa da ikirarin shugaba Donald Trump cewa maganin hydroxychloroquine na da inganci wajen warkar da cutar COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa. Dr. Fauci ya kare kansa yayin da wani sakon Twitter mai cike da rudani ya ce likitan ya yaudara al'umma game da maganin. Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau Talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ta kira fadada jibge dakarun soji mai hatsari, yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar a jiya Litinin. Ina kira da ayi taka tsantsan a kwanakin nan domin komai na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincabewa sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka, a cewar Dayib a shafinsa na Twitter. A yau Talata aka yankewa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka 7 da ke da alaka da wawure miliyoyin kudin kasar da ke asusun ci gaban kasa. Babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67 da laifin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da cin amanar ƙasa da kuma almundahana da kudaden ƙasa. Masu gabatar da ƙara na kuma zargin Najib da karɓar dalar Amurka kusan miliyan 10 daga wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa SRC International.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ta misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Latest Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa Allah huta gajiya.